waɗannan mawaka da suka hada da Mubarak Abdulkarim da aka fi sani da 442 da wani abokinsa Ola Bayereban Nigeria sun zo birnin Yamai ne ta Kanasu domin neman fasfo a cibiyar ma'aikatar shigida fice Direction de la Surveillance du Territoire wato DST a takaice. Bincike akan takardun da suka gabatar a ofishin kula da fasfo ya bada damar gano cewa takardun bogi ne waɗannan 'yan Najeriya da ke samun rakiyar wani abokinsu ɗan Nijar suka zo da su mafarin cafke su inda suka yi kwanaki uku a hannun 'yan sanda kafin daga bisani a wuce da su gidan yari. Lauyan gwamnati wato alkali mai tuhuma Procureur de la République Shehu Musa ya yi mana ƙarin bayani.
Cikin binciken da ake yi a DST sai aka gano da takardun nasu ba na gaskiya ba ne. Takardu ne wanda suka yi a maraɗi suka zo nan da su kuma za su yi passport na Niger. To binciken da muka yi ya tabbatar da cewa ba 'yan ƙasarmu ba ne. Kenan ka yi ba ɗan ƙasar Niger ba ne. Akwai hanyoyin da kake bi ka samu takardun Niger wannan da ƙa'ida. Amma haka ba ka tasowa ka ce ka ɗauki takardu na Niger ka zo ka yi passport da Niger. Wannan laifi ne wanda dokokin ƙasa ba su yarda da shi ba.
Tuni dai wannan labari ya karaɗe kafafen sada zumunta inda wasu ke cewa an buƙaci waɗannan mawaƙa su biya miliyoyin sefa a matsayin kuɗaɗen beli. To sai dai shugaban ƙungiyar 'yan wasan Hausa Alhashi Ibrahim Yusuf da aka fi sani da sunan Mitu Baban Fele wanda ya ziyarci waɗannan mawaƙa a gidan yarin da suke tsare ya ƙaryatar da batun biyan kuɗi.
Wannan magana ta sai an biya wasu kuɗaɗe silimin muni ba gaskiya ba ne, kuma masu yin wannan zance suna yin riga malam masallaci ne. Akwai ɗaya daga cikin yaronmu na nan Yamai nan Niger, wato wani ɗana Suleiman Ramzi, shi ma mawaƙi ne, tare da shi aka kama su gaba ɗaya, saboda shi ne ya kai su a can wurin yin fasfo ɗin, ya rake su ya kai su. To amma su da kansu suka ce ma alƙali shi wannan yaro namu ya rako su ne, ya nuna musu wurin da ake wannan takarda, saboda haka sai alƙali ya sallame shi, su kuma alƙali ya ba da izinin a ci gaba da rike su har a kammala bincike. Kuma na je na gansu suna cikin ƙoshin lafiya.
Shugaban ƙungiyar Jangwarzo ta masu kamfanonin funafunai da mawaƙan Hausa makoɗin Gobir Nuhu ɗan Maraɗi na cewa rashin neman shawara ne dalilan abin da ya faru da waɗannan takwarorinsu 'yan Najeriya.
Ko Amerika ba ta kai Nijar kiyaye doka ba. Nijar ƙa'idodi ne ake bi, doka bisa doka kenan, su kiyaye duk wani abu da suke so su sani a Nijar. Shin yana iya yiwuwa ko ba zai iya yiwuwa ba? Mu sun san mu, mun san su, su kira mu su muna wannan tambaya sai mu ba su amsa. In abin da ke yiwuwa ne a dokance ta yadda a yi, mu za mu shige musu gaba.
A cewar alƙali mai tuhuma Procureur de la République, akwai yiwuwar binciken waɗannan mawaƙa 442 da Ola ya kwashe watanni 6, wanda kuma idan ba a gano gaskiya ba, doka ta ba da dama a sake sabunta wa'adin bincike na tsawon watanni 6 kafin a yanke hukunci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.